Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiwa. Kuja maha tambaya ni keda.
Tunda suka zo suke police an samar da kuɗi kaza naira miliyan kaza kaza sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai kaza wai wai suwaye suke samun kuɗaɗen ne ma
ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kuɗinta kawai ya samu kansa ƴanci ba ai
to mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata kwata ina ƙasar nan ta dosa muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki na
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da nufin nazarin tasirin yajin aikin kungiyoyin kwadago a Najeriya da kuma yadda tsare-tsaren gwamnati ke shafar al'umma yau bakin namu da suka hada da Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma uwar gida kuma Effa Fatika Barista Amina Umar sun bayyana raunin matakan da gwamnati ke dauka na inganta rayuwar al'umma da zaburar da tattalin arzikin ƙasar da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da tawagar tasa
tunda suka zo suke police an samar da kuɗi kaza naira miliyan kaza kaza sai ka rasa ma sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai wai suwaye suke samun kuɗaɗen ne ma
ni dai a cikin ƙasar nan nake
kuɗaɗen da aka taɓa ba a gashi nan an san samu
wai yake samu
na crypto na subsidy na COVID-19 na waye
duka na suke yanzu ai da ɗan Bitcoin suka samu kuɗi duk garin nan kowa duk Kano duk jihar duk Najeriya kowa sun ce wani abu Bitcoin to ya za a Bitcoin tafi gwamnati tarayya tasiri an ce akwai jihar da kaza da tsire da gurasa a that day a wannan ranar sai da suka kare amma duk kudin da gwamnati tarayya take bayarwa ba abin da ya tasiri a cikin kasuwanni
to yau matasa ne waɗannan suka samu kuɗi ba magidanta ba kai kuma magidanci ne
a to ake fi ne
barista yanzu me kuke sa ran gani daga wannan tattaunawa ta ƴan kwadago misali
wala duk wata mai kula da iyalinta abinda take so ta gani a rayuwar nan ta samu sassauci yanzu mu muna cikin wata irin rayuwa ta tsoro da al'ajabi nema muke gidajen mazajen me zame mana kamar wani sansani na dodanni saboda tsoro kake mai gida zai shigo da me zai shigo tsoro kake ƴaƴan gida su shigo da me za su shigo
sun je makaranta sun dawo
man da za a dafa abinci yanzu maganar da ake maka kwanan wake ana maganar kusan naira 2,500
kwano daya
to yanzu ya ilahi ita mata gidan nan daman kullun kusan mu a Najeriya ko a Afrika daman tuni lokaci ya wuce da wai matar gida za a bata komai ya ishe ta abinda aka baki ki cika ki to yanzu gashi wanda zaki cikan ma babu wanda za a bakin ma babu to mu yaya za mu gane yaya za mu da ƴaƴan mu abinda bana son nayi magana a matsayina na ma'aikaci ko na ko a matsayina na lauya amma idan ka duba zaka ga duk wata mata a Najeriya tana cikin halin kunci da musifa da bala'i idan ka je gidajen yarin nan namu ƴaƴan mu ne a ciki idan kaje asibitoci emergency ana fadan daba ƴaƴan mu ne a ciki idan kaje kotuna da ake da su mafi yawan cases din da ake a kananan kotuna da inda nan ne suka fi karbar shari'u mata ne a ciki tana kuka na neman kudin ciyarwa neman kudin makaranta neman a bata rainan ƴaƴanta idan ka zo asibiti inda nan ne in mutum ma yana da imani zai tausaya wa dukkanin wata macen iyali ta je asibiti tun karfe 6 ana idar da sallar asuba ta bulayi bata ga likita ba ta ga likita ta kasa siyan magani banda wannan ta je asibiti ga yaro a baya ga yaro a hannu mun je asibiti mace ta dauki ciki tana tsakanin mutuwa da rayuwa ko za ta mutu ta baddan ko dan ya mutu ya batta ko za ta samu malikita to mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata kwata ina kasar nan ta dosa shi yasa duk abinda aka zo mana da shi ba ma ganewa kuma ba ma fahimta muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce zamu fito mu yajin aiki nan amma ban san wani iri zamu ba ma ta ina zamu
fara saboda mazan za ku yajin aiki
ko ba mu sani a'a to mu ma ko a gidajen auren mu mu ce mun yi yajin aiki ya zamu mu tafiyar da gidan ƴaƴan mu suna freezing a kulle mun je asibiti ba likita ba asibiti ba magani mun je kotu babu kotu to ina mace za ta shiga ni yaya tafikar da gida zai mana
comrade wai kamar yadda muka yi bayanin nan yaje yajin aiki da kuke yi din tunda yanzu ana tattaunawa ga tarin matsaloli me ya kamata ta kila ɗan Najeriya su yi koda bayan wannan tattaunawa da za a sami wata kila bakin zara domin kamar yadda barista take faɗa cewa a baya an yi shi ma kuma malamin Aisha Ibn Guguwa ya ce a baya an yi kai ma kuma wata kila sannan kuna rike da ragama kun yi wannan zanga-zanga ko kuma yajin aikin nan da sauransu to amma dai har yanzu kamar kwalliya ba ta kai ga biyan kudin sabulu ba duka har yanzu dai ana ba bin bashin ita kwalliya din idan aka karkare wannan tattaunawa aka cimma matsayi akan albashi da watakila dan sauke kudin lantarki da dama wasu suna samu aiki lantarki ma ba kowa ma ke samu ba ya kake ganin watakila wata hanya za a bi ta yiwu tsakanin ku ƴan leba da mutanen gari da kuke tasu kuke wakilta a samu wata alƙibla guda ɗaya da za a cin karu gwamnati
leba fa organized leba take wa aiki ka ji ko amma a cikin yin aikin da take buƙatun mutane suke shigowa okay saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi kuma duk gwamnatin da ta duk duniya ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta ƙyale kuɗinta kawai ya samo kansa ƴanci ba a yi ko America inda jari hujjanci yake da root tana kara dalata tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kare su su asara to kai ka zo kaga kai abu wanda ƴan ƙasar ka suna kuka kullun ka janyo musiba
kamar tana subsidy kake so ka ce
obviously subsidy mana duk duniya ba inda ba ba mun gani ba lokacin Obama insurance company ma ya ba kuɗi ya ba General Motors kuɗi ya ba waye kuɗi to bail them out kuma jari hujja fa suke yi su amma kuma suna gaya muku ku ƴan Afirka dole ku karɓi doctorin ɗin jari hujjanci yadda yake ba ruwan gwamnati da tattalin arziki an taɓa yin haka a duniya ai tun da ka gwada ka gani wannan abu musiba yake janyowa kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala ku daina mana wannan maganar subsidy na mai ku dawo da shi in an dawo in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya uwan mutunci ba uwar kowa da kowa ba ce ai ba kuɗin ka bane personal money ɗinka kuɗin ƙasa ne kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba shine ƙasar ka ta ci gaba
kamar watakila kana cewa ya kamata a ce labor sun shigar ko kuma nan gaba suna da ya kamata sun tinkari ma batun cewa ai la'akari da ƙasashe ma da suke da yin subsidy
tallafi a dare shi ne kullun labor zancen ta kenan ita kullun leba ya za a yi mutane su ji daɗi take saboda haka ina zuwa wannan maganan ainihin subsidy ai kaga yana ɗaya daga cikin a ɗan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba kuɗin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900 ya komai ba zai tashi ba ya za a yi mutane su ji daɗi ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin waɗansu kuge da kiɗe-kiɗe na waɗansu ƙasashen duniya dole Najeriya ta dawo ta kiyaye dalarta ta kiyaye kuɗinta dole Najeriya sai ta kiyaye kuɗinta da kanta sai ta yi mata alfarma ta yi protecting nairarta in ba haka ba ta ce za ta ƙyale ta ƴan duniya lalata ta za su
yi kuma za mu ja labule kan wannan batu sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugo da kuma uwar gida kuma ƴar fafatuka barista Amina Umar sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.